sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tukula ce tare da Sarfilu Hashim Kumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin yau Talata 31 ga watan Maris ta shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Litinin, kasar Spain ta sanar da ƙarin mace-mace 812 sanadiyyar cutar coronavirus. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar coronavirus bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa a Amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa.
Namu ne yanzu za ku ji yadda masu kin bin doka ta kaita zirga-zirga da hana cuɗanya da juna da aka gindaya don hana yaduwar cutar coronavirus a jihar Kaduna Najeriya suka game da fushin hukuma
a cikin wanda ba su bi doka ba. Gundurin 'yan sanda ta yi nasarar cafke kusan mutum 165 motoci da mashina da su keke na fayaf da suka kai kimanin 200 da wani abu.
Za kuma ku ji cewa yayin da cutar ke ci gaba da yaduwa ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya na ci gaba da toka albarkacin bakinsu dangane da matakan da hukumomi ke ɗauka na hana zirga-zirga domin daƙile yaduwar cutar. Sannan za mu kawo muku shirin zaka mai wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Jiya Litinin, kasar Spain ta sanar da ƙarin mace-mace 812 sanadiyyar cutar coronavirus yayin da kuma aka tabbatar da cewa mutane sama da 6000 sun kamu da cutar, wanda hakan ya sa kasar ta zama ta uku a jerin kasashe irin su Amurka da Italiya waɗanda suka zarce China a yawan masu ɗauke da cutar. Hukumomi a kasar Spain sun kafa dokar hana yawo makonni 2 da suka gabata a ƙoƙarin kawo ƙarshen yawan yaduwa da cutar ke yi. Wannan dabarar da gwamnatoci a faɗin duniya na amfani da ita suke haddasa sabbin takunkumi na jiya Litinin a ƙasar Rasha na rashin barin mutane su bar gidajensu sai ko don wasu ayyuka na musamman da cefanen abinci da magunguna ko kuma rashin lafiya mai tsanani. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da dokar zama a gida a Abuja, babban birnin tarayyar ƙasar, da kuma Lagos mai ɗimbin jama'a. Ya kuma ce ya kamata a kauce wa duk wasu tafiye-tafiye daga wasu ɓangarori zuwa wasu ɓangarorin ƙasar. Hukumomi a ƙasar Zimbabwe ma sun kafa dokar hana zirga-zirga daga jiya Litinin ta tsawon makonni 3, yayin da kuma aka ƙara tsawaita irin waɗannan matakan a Nepal da Slovenia da kuma Argentina. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar gama jiya Litinin, inda manyan hannayen jarin kasar uku suka cira duk wanda cewa labari mai daɗi game da annobar cutar coronavirus ba shi da yawa. Babbar kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta yi sama da maki 691 da ke zaman ƙari na kashi 3 cikin 100. Ita ma S&P 500 ta yi sama da kashi 3 cikin 100, yayin da Nasdaq ta yi sama da kashi 4 cikin 100. Manyan kasuwannin hannun jari na Turai su ma sun dan hau jiya Litinin, inda aka samu hawan kashi 1 cikin 100 a biranen London da Paris, kashi 2 cikin 100 kuma a Frankfurt, yayin da kasuwannin Asia suka fadi da kashi 1 cikin 100. Kasuwar S&P ta Australia ta birge a yankin Asia, inda ta kusa mikewa da kashi 5 cikin 100 sanadiyar alkawarin da gwamnati ta yi na samar da ƙarin tallafi ga tattalin arzikin ƙasar da ke cikin wani hali. Kasuwar Johnson & Johnson ita ce ke kan gaba a New York bayan da wannan kamfanin magunguna ya sanar da cewa zai fara gwada ingancin maganin rigakafin coronavirus da ya kirkiro a watan Satumba. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta fara makon ne da yin sama da kashi 20 cikin 100 akan makon da ya gabata, amma masana na ci gaba da fada masu zuba hannun jari su ba hankali, suna masu cewa har yanzu akwai abubuwan da ba a sani ba game da annobar coronavirus ta duniya. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar coronavirus da bala'i mai ban tsoro wanda zai ci gaba da kisa Amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa. Yan sa'o'i bayan da aka yi kira ga Amurkawa su ci gaba da ba kansu sadari har zuwa ranar 30 ga watan Afrilu. Trump ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox and Friends cewa za a ci gaba da samun ƙarin mace-mace sannan kuma a samu sauki wanda wannan ita ce rana mai kyau. Ya zuwa rana 1 ga watan Yuni suna sa ran za a samu saukin mace-macen. Trump ya ƙara da cewa babu wani da yafi ni damuwa akan ƙasar mu kamar yadda masana harkar lafiya suka yi hasashen Amurka 100 ko sama da haka za su iya mutuwa daga annobar coronavirus. Kusan ninki 50 na yawan waɗanda suka mutu a yanzu kimanin 2400.
Zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotannin mu. Yayin da hukumomi ke daukan matakan kare al'ummar su daga kamuwa da cutar coronavirus ta wajen kakkafa dokokin takaita fita da cuɗanya da juna don rage yaduwar cutar a jihar Kaduna Najeriya an samu masu halin koyin kula da suka haɗu da fushin hukuma. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da rahoto akan haka.
A daidai lokacin da dokar hana zirga zirga da tare taren jama'a a jihar Kaduna ke neman hada mako guda, rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da cafke mutane bisa zargin karya wannan doka. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige wanda ya bayyana hakan ga manema labaru ya ce rundunar kuma ta kama motoci da keke napep da babura sama da guda 200
a cikin wanda ba su bi doka ba. Rundunar 'yan sanda ta yi nasarar cafke kusan mutum 165 motoci da makina da su keke napep da suka kai kimanin 200 da wani abu. Da wannan muke kira ga dukkan al'umman jihar Kaduna da su yi kokari su bi doka saboda mu samu mu tsira daga wannan cuta da wannan bala'i da Allah ya aiko mana. Har yanzu doka tana nan ba a dage ta ba. Dokan da yake nan a kasa shine duk wanda ya karya wannan dokokin da aka sa a kama shi.
Tunda dai aka gurfanar da wasu daga cikin waɗanda aka kama gaban kotu a ranar Litinin, inji lauyan gwamnatin jihar Kaduna Dari Bayeran da ya karin haske.
Gwamna ya ce kowa ya zo na gidan shi saboda wannan al'amari da ya samu. Su ki zama suka fito ko 'yan sanda suka ji labari nan da nan suka zo aka kama su aka gabatar da su a gaban kotu. Yanzu kotu ta kama su ta gabatar da su ta bada bayani. 'Yan sanda sun yi bincike sun gane ga me ya faru. Mu kuma za mu zo mu gabatar da shaidu a gaban kotu. Anguwar shekarun Amalali da Limami Angon Kanawa a nan Kanawa Angon Kanawa da mutanen shi da wanda aka same su auren. Amma sauran sun gudu. Yanzu haka 'yan sanda suna nan sun duka suna neman su a kama su a zo a gabatar da su a gaban kotu.
Barista Abdul Basir Suleiman shine lauyan waɗanda gwamnatin jihar Kaduna ke zargi da karya wannan doka.
Doka ya ba su daya bada dama cewa ba su a bada bayanin su tunda laifin da ake cewa su cewa su yi shibbin a maganin gwamnati because aka kawo da su da laifin ma da ya wuce su biya tara 10,000 ko kuma a kesa kuku na wata 6 a bisa aka kotu ya duba cewa kuma ga yanayin gari kuma bisa cewa akwai corona Allah ya ba mu da corona sai ce ba san kesa can ba su bada bayanin su domin su kuma gidansu su su je su zauna gida su dinga fita kuma.
Dokar ta na zirga zirga da tare taren jama'a jihar Kaduna dai ta sa wasu al'ummar sun fara kokawa.
Sunana Ali Muhammad mai sai da katako a sassafan teka. To tsakani da Allah mutane suna cikin wani hali saboda wani baya da abin da zai ci. Saboda kuma na roƙo gwamnati don Allah dan Annabi taimaka da abin da za su ci.
Sunana Suraju Sudin Wada.
Mu dai a wannan hali da muke ciki sai dai mu gode wa Allah saboda duk abin da kaga ya same ka to daga Allah ne. Amma dai muna roƙon gwamnati akan a dan sassauta mana saboda da wannan fitowar da ne na dan fito ne dan yawa ta ko nan ga wanda ya sani zai iya tausaya mu ya ce ga wannan kaje ka dan samu kai kai.
Samaila Fanteka mu je wannan lalura da Allah sabka sama na Allah shi yayi muna ita kuma Allah shi muna budi na alheri.
Muna na Amisu Abdullahi Umar Kanje wannan abu dai muka tsaya muka duba taimakon kan mu ne da jama'an gari gaba daya. Wannan abu gwamnati ba sun yi bane dan su cutar da jama'a sun yi ne saboda su kare lafiyar mu da martaban da yake tare da mu. Allah ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i da muka shiga.
Sunana Imusa Mekifi Malal Village. To ka san ita rayuwa duk inda ta zo haka za a hakuri da ita. To al'amari ne Allah ya kawo duk duniya ne gaba daya. Da kamar Najeriya ne ake to shine mutane za su yi mamaki. Wannan kuma larura ce.
Yanzu yanzu dai ana samun ƙarin adadin jihohi a arewacin Najeriya da ke bin sahun jihar Kaduna game da maganar dokar hana shiga jihohin da kuma fita a kokarin ganin an dakile yaduwar cutar corona a yankunan baki daya. A yayin da al'ummar da gwamnatin ke cewa su zauna cikin gida ke ci gaba da kokawa game da buƙatar ganin gwamnatin ta kawo musu tallafi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labaran.
Amurka na goyon bayan kasar Taiwan a matsayin yar kallo a babban zauren hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya, wanda shike yanke shawara ga hukumar lafiya ta duniya WHO. Wannan goyon bayan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke fargar da kasashen duniya kan yadda wasu kasashe ke yada bayanan yaudara yana mai sukar China, yayin da ake jefa ayar tambaya kan irin tasirin da kasar China ke da shi akan WHO a daidai lokacin da ake fama da cutar COVID-19. Jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ma'aikatar harkokin waje za ta yi duk abin da ya kamata domin taimakawa Taiwan kan rawar da za ta taka a matsayin na babban mai samar da kudurorin lafiya na duniya. Katafarin kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya ce zai fara gwajin rigakafin cutar coronavirus zuwa watan Satumba, ya kuma ce rigakafin zai iya samuwa domin amfanin gaggawa a farkon shekara mai zuwa. Jiya Litinin, kamfanin ya ce shi da ma'aikatan lafiyar harkokin jama'a ta Amurka sun sadaukar da sama da dala biliyan guda a aikin kirkirowa da kuma gwajin rigakafin. Ya ce idan har aka samu nasarar gwajin akan bil'adama, to zai shirya samar da allurorin sama da biliyan daya. Johnson & Johnson ya ce allurar rigakafin da aka samu na farko za a iya amfani da su kan bukatar gaggawa zuwa farkon shekarar 2021. Shugaban kamfanin Alice Goski ya faɗa wa shirin tare na gidan talabijin na NBC cewa alamu na nuna cewa allurar rigakafin za ta yi aikin da ake bukata.
Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake waiwayar batun na coronavirus a halin da ake ciki kuma, yayin da cutar coronavirus ke dada yaduwa a sassan duniya, wakilinmu na shiyar kudu maso yamma Hassan Tambuwal ya aiko mana da cewa an samu gwamnan jihar Oyo a Najeriya dauke da kwayar cutar ta corona. A daya bangare kuma, yayin da cutar ke dada yaduwa, kungiyoyin fararen hula a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da matakan da hukumomi ke dauka na hana zirga-zirga domin dakile yaduwarta. A baya-bayan nan, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin hana fita a Abuja, Lagos da kuma Ogun. Awal Musa Rafsanjani, babban jami'i ne a kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, da kuma tsokacin da ya yi mana kan wannan mataki da hukumomi na Najeriya ke dauka a hirarsu da Mahmud Lalo.
Najeriya da jihohi da dama a Najeriya ba su da cikakken abinci da suka tanada, saboda haka idan ka ce ba za a shiga a fitar kawo a kawo abinci ba, to za ka sa a shiga yunwa ma. Saboda haka abin da ya dace shi ne a tabbatar da kan cewa akwai kayan gwaji wanda za a gwada mutum, idan zai shiga a gwada shi, in zai fita a gwada shi, don a tabbatar da kan cewa hada-hadar kawo abinci ba ta yanke ba. Saboda idan har aka rufe mutane ba tare da abinci ba, to kaga yunwa ma nan za ta yi musu illa, kuma wasu cututtukan ma za su da bullowa. Yanzu misali irin wajeje kamar su Kano, su Lagos, su Ibadan, in ka ce mutane ba za su fito ba a cikin gida guda daya, za ka samu mutum 30 a ciki. To wannan yanda ake cewa kada a zauna, kada a cuɗanya da juna, kaga ba za a ci wannan, ba za a yi wannan nasarar ba.
Kamar cewa an hana mutane fita, an ce su zauna a gida. Kamar a kasashe da suka ci gaba ma ana ta cewa mutane su zauna ɗin kada su je ko ina, baka gani hakan wani mataki ne da ya dace aikin da ake da wannan cuta?
Mun goyi da bayan kan cewa mutane su zauna a gida, amma kamar yadda ka sani su sauran kasashe da suka bada wannan umarni ba su tashi tsaye kawai rana ɗaya sun ce kada mutane su fito ba, sai da suka ji tanadi ga jama'arsu, kuma suka bada cikakken bayani akan dalilin da yasa ya dace a ce zauna.
To a gaida Mahmud Lalo, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ita APC yanzu ta Najeriya gabaki daya daga sama har ƙasa ba sa san a ce musu ba su yi daidai ba. In ka gaya musu a ɗaki ba za su ji ba, in ka faɗa mutane suka je nan ne magana.
Ai wato ko akwai inda ko idan dai ba burga kake so kai ba, in dai ba wato ko so kake yi kai kuri ba, akwai inda za ka zo ka ba da shawarwari tsakaninka da Allah, mutane kuma su fahimta.
Sun sani su kalli sarkin Kano Muhammadu Sanusi da suka cire, su kalli wanda ya cire shi su koma kaho ne laliba su ya san akwai bambanci.
Jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya wannan sabon shiri na saka mai wuya. Shin wace ne rawaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari taka koda ta bayan gida ne wajen cire tsohon sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi? To kafin mu jamsar wannan tambayar a wannan muhawara ta yau, bari mu je da wasu kana suke kallon wannan lamarin canjin da aka samu a gidan na Dabo.
Sunana Anas Abba. To ni ba ni da wani ra'ayi na barin sa ko a cire shi ko a bar shi, ni wallahi ba ni da wani ra'ayi. In an bar shi alhamdulillah, in an cire shi ma alhamdulillah, ni ba ni da, saboda ni dan nehu ne, ba ruwana da harkar da ta shafi sarakuna, duk abin da ya shafi harkar sarakuna ni ba ni da ruwa da tsaki. Da wanda aka sa yanzu da wanda aka sa na farko ni dukkan lode nake musu. Inda abu ne wanda ya shafi harkar sarauta wallahi ni ba ruwana, saboda ubana talaka ne, ni dan talaka ne harkar su. In an cire su Sanusi Lamido ba za a kawo dan gidan mu ba, ba za a kawo kanin ubana ba, dan uwansa za a dauko asa.
Haka ne. To yanzu kuma ga wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwadi zai ci gaba da kawo mana kashi na gaba na muhawara da hada ta musamman kan wannan lamari a tsakanin wannan raba Ibrahim Zakari Salina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, da kuma Alhaji Musa Shu'abu Ngogo da ke wakiltar bangaren tsohon sarkin Sanusi.
Alamu sun nuna mai martaba da lakanci al'adu da zamantakewar mutanen Kano ba. Menene al'adar Kano da zamantakewa?
Shine kawaici. Wato ɗaya daga ciki shine kawaici, idan wato bayan kawaici akwai magana ta duk abin da bai shafe ka ba, to ya kamata ko kai baya da shi. Bari in baka misali dai ga shi sarkin Kano marigayi Ado. Sau da yawa idan an to zaɓuɓɓuka da yake wannan magana, ina so in tabbata maka ko ɗazu ya yi magana nan shi Malam Musa akan cewa gwamnatoci da yawa gaskiya ne an yi rigingimu da waɗanda suke mulki, amma za ka ga rigimin ko akwai mai gidanmu Allah ya ji ƙarfi Muhammadu Abubakari ne, ai an yi rigimar da shi da sarkin Kano Ado din, amma da yake shi ya san yanda menene mulki kuma menene al'ada, za ka ga ko sai ijada baya yayi shiru yayi gum ba maganar mai da martani. Wannan ta sa dole daga ƙarshe dai dole aka zo aka zauna aka tafi, kuma ya zo da kansa ina tallan manufofi na alheri na jam'iyyar mu ta PRP. Wannan policies idan ka yi tallan policy na gwamnati manufofinta da tsare-tsarenta, ai ba kai laifi ba. Idan kuma ma ka yi suka kan cewa kun yi kaza daidai, kun yi kaza ba daidai ba, kun yi kaza, wannan ko za a iya fahimta. Amma idan ka taho gaba ɗayanka kai ka shiga rigar wata jam'iyyar siyasa, ka taho kai ne campaign, ka taho kai ne kaza,
amma kuma ai Musa ya ce dan jam'iyyar ku ne na APC, duk da cewa ka ce kai
ba mu san shi a jam'iyyar APC ba, kuma ma ga al'ada da
ka'ida
gana ta gaskiya cewa idan ma yanzu ka zo ka ce wai mai martaba sarkin Kano tsoho cewa Alhaji Muhammadu Sanusi cewa shi dan jam'iyyar APC ne, to ni ina ganin ka rage masa daraja da martabar da Allah ya bashi. Ai shi sarki uban kowa ne, kamata ya zama ba dan APC ba, ba dan PDP ba. Idan ka ce min shi dan APC ne, zan ce ka rage mar girma kuma darajar sa ba ta kai ba. Don haka babbar magana shi
ne, idan ka ce
PDP
ya taimaka wajen PDP ba ne, sun sani su kalli sarkin Kano Muhammadu Sunusi da suka cire shekaran jiya su kalli wanda ya cire shi su koma kaho ne laluwa su ya san akwai bambanci ba na wasa ba
akan
abu biyu
sun ce
gwamnati akan kwarewa akan ilimi na Bature kuma duk inda yaje a duniya za a karbe shi da yazo Kano ya kawo tsari na abubuwa da mutanen Kano hankalin su ya kwanta da shi
kamar me
misali ya kawo daidaito na malamai domin sarakunan da kuke yi gabaki daya ba sarakuna bane suke tsayawa akan pige komai misali harkar aure na auratayya da ake akan harkar kananan yara da abubuwa suka fito kamar rigingimu na malamai na dariku tijaniya kadiriya da izala haka duka yake hada malaman nan sai ce azo ayi fatawa ayi dole wannan abin akan ilimi
malamin sa da Allah banka sai hanzarin ka ba don Allah sai aka ji wannan magana sai aka ji wannan abu Allah sai aka ji wannan abu wato abu dai da nake so har yanzu ka fahimta shine wato kana magana kan ilimi wanda shi is relative shi ilimi wato babbar magana shine ba wanda tun farko na ga ya maka cewa ba wanda yake
wai magana ilimin nan honorable
wato ba wanda
an yadda cewa an yadda cewa shi tsohon sarki masallin tattalin arziki ne me za ku iya me za ka iya cewa misali a mataki na gwamnati ko mataki na jihar nan ya taimaka wa tattalin arziki misali tunda kullun cewa kuke cewa bai daidai ba
wato ina son ga maka Mahmud wato shi mai martaba sarkin Kano wanda aka cire wato ba wai ilimi ne ba yadda shi ba wato yanda yake saka ilimin ne kullun wato ina ga a halitta su ce komai sai ya zake kuma misali yanzu lokacin da aka rigima kwaka ai zake ya ce ta sa wanda ga wannan abin da suka yi ina so in tabbatar maka ba haka addinin musulunci yake ba ka dau doka a hannunka ka tsire kan mutum wannan ba shine daidai ba ina fata ka gane kaman abubuwan da yazo yake magana akan shugaban kasa basu kaza ba wato tarbiyyar ce gaba dayanta ta sha banban da yanda shi yake fahimtar abubuwa duk wannan abubuwa din inda ya kai zuciyarsa ne sai yayi shiru ya nutsu
ba yanzu ba ido ba
ai wato ko akwai inda ko idan dai ba burga kake so kai ba inda ba wato ko so kake yi kai kuri ba akwai inda zaka zo ka bada shawarwari tsakaninka da Allah mutane kuma su fahimta
daidai malam Musa wai me yasa
kawai yan siyasa ne da su
siyasan honorable Ibrahim Zakar Sani ne na cewa sarakuna nan da aka yi a baya suna tallata ba laifi bane sarakuna su tallata manufofi da wato tsare-tsaren gwamnati
kamar yadda menene yasa
shi mai martaba sarki tsoho baya tallata manufofin nan na gwamnati misali kullun sai dai ya shiru yaga inda ba a daidai ba kuma yazo ya kwarmata
wato shi ne
shi mai mulki ita APC yanzu ta Najeriya gabaki daya daga sama har ƙasa ba sa san a ce musu ba su yi daidai ba in ka gaya musu a ɗaki ba za su ji ba in ka faɗa mutane suka je nan ne magana misali
kamar kana cewa akwai fa siyasa cikin sha'anin nan mai martaba
ai siyasa ce ka daina ma magana kullum abin da yake gaya musu ya je ya ce su ba shi kwangila ko ya ce su ba shi wani abu magana ba yake yi ta ba a yi daidai ba titunan kasan nan babu amuro ba su kansu amuro ba ne kashe mutane suke
ma Musa kare siyasa ce
na yi tafiya ba ce
an ona ku zakara sanina wai siyasa ce ta cire mai martaba
a ba siyasa ce ta cire shi ba
amma shi siyasa ce da idan malmala kansa wanda bata kamata idan malmala kansa ba tana ɗaya daga cikin wanda
ta tare a cikin fata kuka yi yana alanta kansa da wata jam'iyya wacce ce jam'iyyar
wanne
yana alamta yana tarurruka stabin da ka fa gama magana
a ni ban maka magana ma akan maganar tarurruka ba abanda dai kawai nake gaya maka shine tsakani da Allah idan ka duba yanda ya tafiyar da harkarsa ta zaben da aka yi na 2019 da yanda ya bibiyo maganar inconclusive da inda ya bibiyo
ya fito ya yi kiranin APC
da maganar da ibiyo ta maganar kotu to zaka
rafi
akwai alamu
titunan
kasa ba kana na kashe mutane sun kana magana misali nace mai martaba shi sarkin Kano Ado Bayero sau da yawa ma idan an tuwo maganar zabe zaka ga yamtin takaddar yake jefawa yana nuna cewa ko da PRP da MPN da GNPP da kowace jam'iyya ma shi tasa ce lokacin da aka zo aka yi SDP da NRC shi kowace tasa ce
ma Musa kasar sa'o'i 48 bayan wannan al'amari ya faru aka rawaito tsohon gwamna Kwankwaso yana cewa shugaba Buhari ne ma ya tsige ko kuma ya sauke sarkin Kano kun yadda shugaba Buhari ne ko kuma gwamnan Kano ne kuna cewa akwai siyasa cikin al'amari
wato bari in gaya ma wannan magana gwamnan Kano ba zai iya irin wannan abu ba shi da daurin jindi da gwamnatin tarayya ba misali an yi komitoci na sulhu tsohon shugaban kasar Najeriya General Abdulsalam a mutuntakarsa likitin kasa da kasa yake shiga wannan da su Sharif Sale mutuntakarsu ta kai sai su shiga likitin kasa da kasa likitin mafi kankanci da suka shiga mafi karami shine Captain Kano da mai mataba sarki da governor suka hada rufin suka kai wa shugaban kasa General Abdulsalam yake faɗa a radio ma an sa kai ma ka sa a radio ya faɗa cewa ga iya inda aka kai yace amma shugaban kasa bai yi magana ba bari in gaya maka muna bibiyar su tun farko tun ranar da gwamnan Kano ya ɗebi mutane aiwa shugaban kasa murna sun yi zaben su na Abige suka je Abuja shugaban kasa ya fita da bakin sa yace abinda yasa har suka dauki wannan sarkin da suka nada na bici kasar shekara 1000 ba sarki a bici a gaban su yake cewa abinda yasa ba zai shiga rigimar Kano ba shine saboda Kano iya ka'idar majalisa ba shiga abinda majalisa take ciki to idan mun manta ba shi shugaban kasar an bude gwamnatin Lagos ɗan majalisa ta sun tare za su cire shi shugaban kasar ne je Lagos da kansa ya hada yan majalisar yi suka yi magana
yake kasa tsige shi
an gode ya shiga magana kowa sai ina da kofi na jarida mu sannan an gode ya shiga rikici da shi da ogansa Aswaju ya saki kira wai sulhu zai musu sulhu da kansa Aswaju ya je wonin din ya wona shugaban kasa ya ce fita daga harkar su irin wannan mune da muka yi mai mana daraji mutan Kano mun ba shi ƙuri'a miliyan 1,900 shekarsa 12 yana tsayawa zabe yana samun ƙuri'a miliyan 1,500,600 a Kano ko ba ejen tana zuwa amma ga ba sasa ta hadu aka hada ba sasa a gidan gamu
a to amma
kuma yace shiru
kuma da laptop muna fata kuna jin dadin wannan muhara da kuma bibiyar yadda aka kai inda aka kai har abubuwan da suka faru suka faru ku biyo mu Allah kai mu rana wato domin ku ji yadda wasu su gani ya kamata a ce Buhari wato shugaban Najeriya kenan ya yi tabus wajen rage ko kuma ja ita wannan rigimar ta Kano burki kamar yadda ai a lokacin da irin haka ta faru a Lagos sannan kuma a shi lokaci bai yi ba da za a ce an cire sarakunan gargajiyar nan na Najeriya daga karkashin gononin jihohi an maida su karkashin gwamnatin tarayya bari mu gode wa bakin namu wannan rabo Ibrahim Zakari Salina da kuma Alhaji Musa Shu'abu Gogo tare da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwali da shirya mana wannan muhara a can Kano a madadin su dukkan ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington muna fatan mun ba ku lafiya
ka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takeice
jiya litinin kasar Spain ta sanar da karin mace-mace 812 sanadiyar cutar coronavirus kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga wannan makon da kafar dama jiya litinin Shugaban Amurka Donald Trump ya kira cutar coronavirus bala'i mai ban tsoro wanda bai ci gaba da kisa a Amurka cikin kwanaki da makonni masu zuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hanzi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Zuma da ya ce ana gabatar da shirin da Tubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni sai kuma injiniyanmu na yau Aisha Tsire ce sai muku fatan alheri. Ma'asala.